الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta abauta masa muna masa godiya yau ma ya bamu iko zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau 13 ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 biyu ga watan uku 2026 kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu fannin daidai ya kuma ba mu iko aiki da daidai muna nan a cikin surar nan mai albarka suratul kahfi sura ta 18 a cikin jerin surorin alqur'ani an dauko daga sama zamu tashi aya ta 79 inda Khidr zai yi bayani wa annabi Musa alaihi salam dalilan da yasa ya aikata abubuwan da ya aikata wanda annabi Musa bai jure wato sharadin da Khidr ya bashi ba na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bada labarin abinda Khidr alaihi salam ya bada labari wa annabi Musa alaihi salam akan abubuwan da suka faru a cikin wannan tafiyar tasu wanda shi annabi Musa bai gane ba yace amma safinatu amma jirgin ruwa fakanat li masaki jirgin ruwan ya kasance na wasu miskinai ne wasu talakawa ya'maluna fil bahr suna aiki a cikin teku
فأردت أن أعيبها سينفي نعيبة ونجرجن وكان وراءهم ملك ومن أقبانسو أكي ونسركي يأخذ كل سفينة ينقواتي كون إرن جرجروا غصبا قواتي وأما الغلام أما شيارو يارنن فكان أبواه مؤمنين iya yansa guda biyu sun kasance masu imani fa khashina sai muka ji tsoro an yurhiqahuma kada ya dilmi yadda su dughyanan wajen ketare iyaka wa kufran da kafirci fa aranna an yubdilahuma rabbuhuma mun sai muka nufi ubangijin su a ya canza musu khairan minhu abinda yafi wannan yaron alheri zakatan wanda yafi shi tsarki wa aqrab ruhman kuma yafi kusaci wajen zumunci wa amal jidaru amma katanga fa kana li gulamaini yatimaini ta kasance ta wasu yara ne marayu fil madinati a cikin wannan birni wa kana tatahu kanzul lahumu kuma karkashin wannan katanga akwai wata taskar yaran wa kana abuhuma saliha babansu kuma mutumin kirki ne fa arada rabbuka ubangijinka yana nufin an yabluga ashuddahuma su kai karfin su wayasakhrija kanzahuma sai su fitar da taskarsu rahmatan min rabbika wannan rahama ce daga ubangijinka wama fa'altuhu an amri ban aikata wannan dan umarnin kaina ba zalika ta'wilu wannan shine fassarar ma lam tastati alayhi sabra abinda ka kasa yin hakuri akan sa khidr yana labarta wa annabi Musa alayhi salam dai bayan daya kamar yadda wadannan hawadith abubuwan nan suka faru kashi uku tun daga na farko magana shiga jirgi an talaka hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha ya bashi amsa akan wannan fandalaka hatta idza laqiya gulaman suka hade da yaro ya aikata abin da ya aikata ya bashi amsa akan wannan fandalaka hatta idza ataya ahla qaryatin sai da suka je wata alqarya nan ma ya bashi labarin abin da ya faru a can to shine duka waɗannan guda uku ya dauko kowanne yadda abin ya faru a can a ajere haka kuma ya bada amsa sa nan ma ajere dai bayan da amma safira yace jirgin ruwa dalili ta kasance ta wasu mutane ne talakawa masaki talakawa ne su suna aiki da wannan jirgin dan su sabu abinci wannan jirgin shine abin da suka mallaka kuma suna amfani da shi wajen su samu abincin da za su ci to sai kuma akwai wani sarki shi kuma sarkin duk inda ya ga wani kyakkyawan jirgi sabo to kwacewa yake dan haka in wannan jirgin yaje a yanda yake haka me zai faru sarki zai kwace dan haka Khidr sai ya illata wannan jirgin yayi masa aibi ta yanda zai zama ba shi da daraja ko sarkin nan ya gani ba zai karba ba shine hikimar Khidr ta wannan aikin da yayi wanda shi kuma annabi Musa alaihi salam bai sani ba shi ya ga kawai sun zo jirgi kawai sun shiga jirgi kai jirgi ba naka ba ni jirgi ba nawa ba tafiyar mu daya tare muka zo kawai naga ka dauki wani karfe kawai ka bangare wani gefen jirgi yaya zan fahimce ka ba zan fahimce ka ba dan haka annabi Musa ba zai fahimci Khidr anan ba shi yana ganin kawai barnayi yaya za a yi jirgi ba naka ba haka kawai ka zo ka fasa jirgi kuma ma la'alla ma ka je ka sa mutanen ciki su halaka litughriqa ala wannan abin da ya gani kenan dan haka shi yasa ya illata wannan jirgi dan wancan sarki da yake kama jirage ba zai kama waɗannan jirgin ba ba zai kama wannan jirgin ba kenan wannan abin da yayi a zahirin sa barna amma a badinin sa taimako masu jirgi yayi amma shi annabi Musa bai sani rashin sanin annabi Musa shi yasa sai inkari yace ya zaka yi haka ya za mu zo jirgi haka kawai jirgin mutane ka zo ka fasa musu kuma ma ai hanya ce ta halakar da mutanen jirgin to shine sai yace fa aradtu an aibaha dan haka na dubu in aibata ta na mata illa ba ta zama ba sabuwa ba domin wannan sarkin idan ya ga jirgin yana da illa ba zai kula su ba. Su kansu masu jirgi a lokacin da Khidir ya masu wannan ba za su san cewa taimakon su akai bai, amma la'allan lokacin da sarki ya suka ga ana kwace jirgin mutane su ba kwace nasu ba, to me wa lokacin za su gano dalilin da yasa Khidir ya wannan aikin. Abu na biyu shine yaro. Khidir yake cewa fa kana abawahu mu'minaini, iyayensa mu'minaini, mutanen kirki ne. To amma shi wannan yaron hatsabibin yaro ne, yadda suke son dan, irin jarabar son da kike wa dan, ba su da da sai shi, shi kadai ne dan su. Gashi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace tubi'a kafira, asalin yaron an rubuta shi da makafiri ne shi. Kuma saboda son da suke wannan dan, duk abin da yayi suna tare da shi. Dan haka akwai yuwan yadda ya kafirce su ma su kafirce saboda soyayyar da. Dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci Khidir ya kawar da wannan dan abin kasa saboda imanin waɗannan iyayen nasu ya tsira. Kuma Allah madaukakin sarki da ya dauke wannan dan ai ya canza musu wani, domin ya ce fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu. Abinda muke nufi da haka shine ubangijin sai canza musu wanda ya fi shi alkhairi, kuma wanda zai rike zumuntarsu iyayen ya biyayya wa iyayensa ba kamar wancan ba. Ita kuma katanga yace dalilin da yasa ya daga wannan katangar, katanga ce ta mutane marayu, yara ne guda biyu marayu, ubansu kuma ya mutu. To wannan katangar a ƙarƙashinta akwai wata taska, malamai sun yi sabani akan meye taskan nan, za mu zo bayani akan sa insha Allah. Akwai wata taska a ƙarƙashin wannan katangar wadda in katangar ta faɗi to akwai yiwuwar mutane su isa zuwa ga wannan taskar kafin su yaran su girma. Don haka babansu kuma mutumin kirki ne, bawan Allah ne, saboda nagartar babansu Allah madaukakin sarki ya taimaki ƴaƴansa suna ƙanana. Da haka yace Ubangiji ta'ala yana nufin har sai waɗannan yaran sun girma sun kai ƙarfi su fitar da wannan taskar tasu da kansu, kuma wannan rahmar Allah ce. Yanzu kenan Khidir anan taimakon marauyai. Annabi Musa alaihi salam da ya san cewa wannan aikin tun farko aiki ne da aka yi na marayu dan a ceci dukiyar marayu, zai ce a karɓi lada ne? Ba zai ce a karɓi lada ba. To bayan ya gama masa bayani sai ya ce wannan abin da na yin fa ba da umarnin kaina ne ba, ba wa ma fa'altu an amri, ba umarnin kaina ba ne, umarnin waye? Umarnin Allah ne. A cikin fadin Allah madaukakin sarki amma safinatu fakaran limasakin, al-Imam Shafi'i yace wannan ayar tana gwada miskini ba shine wanda bashi da ko anina ba, domin gashi nan miskine ne amma suna da me? Suna da jirgin ruwa. Dan haka al-Imam Shafi'i yace fakiri ya fi tsananin bukata akan miskini. Dan malamai suna tattaunawa tsakanin miskini da fakiri wai wa fi tsananin bukata. Allah madaukakin sarki ya faɗe su a cikin zakka, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghalibin wa fi sabilillahi wa ibn sabili fariidatan min Allah. Kage yace innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, yace fakire yace miskinai. To malamai suna da sabani akan wai wanne ne ya fi tsananin rashi. Al-Imam Malik rahimahullah yace miskini shine fi tsananin rashi, miskini shine wanda bashi da komai, fakiri kuma yana dan wani abu amma ba zai ishe shi ba. To shine Al-Imam Shafi'i yace a'a sun kuyan haka ne, miskini shine wanda yake da dan wani abu, fakiri kuma wanda bashi da komai. yace babban dalilin da yake nuna cewa miskini shine wanda yake dan wani abu wannan ayar da Allah ya ce amma safinatu fakanat limasakina miskinai ne amma kuma suna da jirgin ruwa sannan yace amaluna fil bahr suna aiki da shi a cikin teku da wannan malamai suka istinbadi suka ce duk da cewa kogi ruwa teku wajen hadari ne amma ya halatta a yi neman kudi a cikin sa kamar yadda za a yi safarar mutane akan tudu a dauki mutane a kai su na a karbi kudi to ya halatta a yi safara da jirgin ruwa ko kwalakwali a karbi kudin mutane duk da cewa kaga wuri ne da mai hadarin gaske kusa da mutuwa mai ragowar zuciya ba ya iya hawa jirgin ruwa idan mutum yana da rauni wani sai ya ce in ya hau jirgin sai ya rinka gani yana hajijiya tana daukansa to kaga hajijiya na daukansa kai ma mai jirgi ai ka fitar da shi ko dan da kansa ma zai handala to duk da wajen hadari ne amma malamai suka ce fadin Allah madaukakin sarki amaluna fil bahr yana nuna cewa yadda za a yi ayyan sintiri da mutane a yi safarar mutane akan abun hawa a biya akan tudu to ya halatta a yi a cikin ruwa ba domin da bai halatta ba da ya yi bayani amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr waɗannan miskinan malamai sun yi ta tattaunawa akan adadinsu da sifarsu wanda gaskiya galibin maganganu ne wanda ba su da wani dalili wasu suna cewa miskinan su biyar ne ba su wannan jirgin wasu su ce su goma ne su goman kuma a ciki biyar ne suke iya zuwa neman kuɗi da jirgin ma biyar duk marasa lafiya ne wanda ba su iya motsi wai duk dan a nuna cewa tsananin buƙatar su zuwa ga jirgin ne domin suka kirga guda biyar ɗin nan wasu malaman sai da suka kirga biyar da suke zaune sai da suka kirga suka ce ɗaya makaho ne ɗaya kurma ne ɗaya mai kaza ne ɗaya mai kaza ne ɗaya mai kaza ne irin sufofi dai waɗanda ba za su iya zuwa su yi aiki da jirgin ba masu wasu su ce su biyar ne kuma a cikin biyar ɗin guda biyu ne kawai suke iya aiki guda uku duk a kwance suke rubuk ba su da lafiya dan wannan jirgin shine abincin da suke ci da shi duk dan su nuna buƙatar masu jirgin zuwa ga jirgin ne dalilin da yasa Khidir yayi wannan aiki kenan domin idan aka kwace wannan jirgin waɗanda za su shiga cikin matsala suna da yawa sai Khidir ya ce fa aradtu an a'ibaha sai nayi nufin na aibata wannan jirgin at-ta'ib shine duk abin da zaka sawa abu ya samu aibi ya samu illa anan Khidir sai yace shi yayi aikata kayansa na aibatawa da yake aibata abu wato asalin sa laifi ne to sai jingina wa kansa sai jingina wa kansa laifin wannan kamar yadda muka faɗa ne a baya lokacin da Yusha ibn Nun yace wa ma ansanihu illa shaytan ba wanda ya mantar da ni shi sai shaytan to daidai yake da wannan da yace fa aratu an aiba sai na nufin na aibata ta duk abin da yake zahirin wannan abin sharri ne to baka jingina wa Allah sai ka jingina wa kanka an fahimta ko duk abin da yake zahirin sa sharri ne yanzu annabi Ibrahim alaihi salam yace wa idza maridtu fa huwa yashfini in nayi rashin lafiya fa huwa yashfini shi yake warkar da ni asalin rashin lafiya waye ne yake dora shi ne amma bai ce in ya dora mun rashin lafiya kuma shi yake warkar da ni ba sai ce in nayi rashin lafiya shi yake warkar da ni saboda lokacin da kake fadar rashin lafiya kai a wajen ka sharri ne duk da a wajen Allah mun fada a wajen Allah ba sharri bane Allah madaukakin sarki baya halittar abin da yake sharri ne zalla bai in ya dora maka rashin lafiya to akwai hikimar da yasa ya jarrabe ka da wannan rashin lafiya la'alla Allah madaukakin sarki yana so ka shiga aljanna madaukakiya ne kai kuma baka da wani kokarin ibada sallah ta farilla kake a dole azumi daga ramadana sai ramadana kudi ko baka da su dama balle kai zakka ko kai sadaka to Allah madaukakin sarki mun yana son ka da madaukakiyar daraja sai ya jarrabe ka da wani ciwo dan ya zama kafara na laifukanka laifin da kake yi din ma in kana yi sai a ta kankare maka su sai ya zama baka da komai sai lada sai darajar ka ce sama to kaga shi a wajen Allah ba dokaki sake da jarrabe ka rashin lafiyan ai ba sharri bane kai ne a wajen ka sharri dan haka annabi ibrahim sai ya ce wa idza maridtu innai rashin lafiya huwa yashfini shi yake warkar da ni warkarwa sai jinginawa Allah rashin lafiya kuma sai jinginawa kansa haka aljanu lokacin da suke ba da labarin sun ji alqur'ani cikin abin nan suratul jinn suka ce wa anna la nadri ashabu
wa anna la nadri ashabun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada
suka ce wa anna la nadri suka ce mu ba mu sani ba asharrun urida biman fil ardi sharri aka nufi mutane da shi a bayan kasa ba su ce Allah ya nufi mutane da sharri ba sharri ake nufin mutane da shi am arada bihim rabbuhum rashada ko ku ubangijin su yana nufin su da shari'a shari'a da yake alheri ne sai suka jingina wa Allah sharri kuma sai suka jingina shi wa wani wanda ba Allah ba sai suka kawo shi malami sama fa'iluhu ba a faɗi wanda ya aikata ba sharri aka nufi mutane da shi ko ku alheri ubangijin su abinna shari'a ubangijin su yake nufin su da shi to duk irin wannan wato at-ta'addub ba Allah kenan ladabi wa Allah duk abin da yake kai a wajenka sharri ne karka jingina wa Allah ladabi wa Allah yanzu in baka da kuɗi waye darbe ka da rashin kuɗin nan Allah ne amma ba za ka ce Allah ya dora min talauci ba za ka ce haka ba da za ka ce haka ba amma in ka samu wadata sai ka ce Allah ya wadata ni ladabi wa Allah kenan domin kai lokacin da kake cewa Allah ya dora maka talauci kai talauci a wajenka sharri ne to karka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun kalmar wara'a sau dewa an fi fadanta ana nufin baya ana nufin baya wa amma mun wuce kitabahu wara'a zahrihi ta bayan bayansa to nan sai Allah madaukakin sarki yace wa kana wara'ahum maliku a bayansu kenan akwai wani sarki to nan kaga an ce baya in baya ne tunda sun riga sun wuce a bayansu ne sarki yake kwace jirgi ba zai cutar da su ba sun riga sun wuce ai to me yasa aka ce wa kana wara'ahum shine wasu malamai suka ce wara'a tana zuwa da ma'anar amam anan wara'a ba ma'ananta baya ba ma'ananta gabare wa kana wara'ahum malikun ay wa kana amamahum malikun a gaban su akwai wani sarki haka aka samu daga cikin wasu magabata suke karantawa qira'a tafsiriyya wa kana amamahum malikun haka aka ruwaito daga wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna karantawa akwai kirawoyin da ake ruwaitowa daga sahabban annabi suna karantawa amma ba wai matsayin qur'ani bane a matsayin fassara ne wa kana wara'ahum malikun ay wa kana amamahum malikun a gaban su akwai wani sarki malaman tafsiri san abu shi sunan sarkin to amma gaskiya abu ne da rajman bil gaibi ne duhu jifa ne a cikin duhu babu ayar alqur'ani ba hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai Allah ya ce wa kana wara'ahum malikun ka bashi malikun ka wani sarki inda sanin sunan sa yana da wata fa'ida mai yawa da Allah madaukaki ya fada wasu suka ce wara'ahum a kamar yadda suka ce wara'ahum suka ce ana nufin amamahum suka ce kamar fadan Allah madaukakin sarki a wa min wara'ihim jahannam wa yusqa min ma'in sadid kaga min wara'ihim nan ana nufin cewa wato a gaban su ne ba a bayan su ba in a bayan su ne a sun riga sun wuce ta kenan min wara'ihim jahannam a gaba za su hadu da wutar jahannama kaga wara anan tana nufin amam wasu malamai suka ce a wara tana nan amanarta ta baya ne wa kana wara'ahum malikun akwai wani sarki a bayan su yanzu sun wuce shi amma in sun dawo ne za su same shi da haka yace wa kana wara'ahum yanzu a bayan su yake amma tunda za su je ne ai su dawo to in sun dawo za su hadu da shi ya'khudhu kulla safinatin ghasba yana karban kowane irin jirgi idan kowane irin jirgi yake karba to fa wannan jirgin ko an bantare shi ko ba a bantare shi ba za a kwace shi in dai an ce kowane irin jirgi yake karba to shi yasa dalilai suke nuna cewa jirgin da ake karba kyakkyawan jirgi sabo shi ake karba me yake nuna haka sai yace fa aradtu an aibaha baya yace na so an aibata jirgin wannan yake nuna zai aibata shi ne saboda mai aibi ba a karban sa shi yasa yazo a wajen wasu magabata wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin salihatin ghasban kowane irin jirgi inda kyakkyawa ne to yana kwace shi amma kenan jirgin ba kyakkyawa bane baya kwacewa an gane ko daga nan malamai suka ce wato anan zamu fahimci ka'idar ittikhadu akaffi dararai ko irtikabu akaffi dararai idan akwai cutarwa guda biyu ya zama dole kuma sai an dauki daya to shari'ar musulunci tana umartan ka da sai ka dauki wanda tafi kankanta cikin cutarwa an fahimta ko cutar sai ka dauki bangaren da tafi karanci saboda wato tunda dai dole sai an cutu to a samu karamar cuta yafi akan a samu babba yanzu da a ce an rasa jirgin gaba daya da kuma a ce an bantare shi ya zama mai aibi wanne yafi dama dama gara a bantare shi amma kowane a cutarwa ne an fahimta ko shi yasa ma har suke cewa anan kuma wannan yana nuna idan wato wani dalili yasa ka barnatar da dukiyar wani dan ka tseratar masa da wata dukiyar da tafi wannan baka yi laifi ba shari'a kai tasarrufi dukiyar da ba taka ba idza idan ka ba komai amma sai kaga cewa zai yi asarar miliyan in aka tafi a haka kai kuma sai kai wani abin da zai yi asarar naira 100,000 yanzu da ka bari yayi asarar miliyan din nan gara ka masa barnar 100,000 kuma ko ba izininsa ba kai laifi ba shari'a misali mutum ne ɗakin sai kama da wuta ga nan saf ɗinsa da kuɗi a cikin miliyan ɗaya an rasa yadda za a ɗauko wannan saf ɗin dan ɗakin a rufe yake an rasa ki aka rasa yadda za a yi dole sai dai an balla ƙofar balla ƙofar nan ai asara za a yi masa to ya halatta bai baka izini ba baka shawarce shi ba sai ka balla kofa dan ka dauko masa wannan saf din nasa kudin sa tsira kai masa asarar kofa dan wancan saf din nasa da yake da kudi masu yawa ya tsira an fahimta ko kamar mutum ne kaga zai fada rijiya akwai wani ya mutu kai kuma kurma ne ba baki ballanta naka ce masa karka fada sai kaga cewa abin da zaka iya farko ka samu ka tsiratar da shi kare fada din nan shine ka kwace masa kafafu la Allah zai fada ta kai ko ya fasa kansa ko ya fasa bakinsa amma ya bi masa zauki akai ya fada rijaye to in aka zo bincike aka samu cewa ka kwashe kafafunsa ne dan kai kuruma ne ba za ka iya masa magana ya ji ba kuma kaga kawai iya abin da zaka yi shine ka kwashe kafafunsa ya fadi kare fada rijiya to ba za ka kama kare laifi ba an fahimta ko wannan yana daga cikin ka'ida a shari'ar musulunci kine suke cewa ittikhadu akhaffi ad-dararain daukan wato mafi sauki cikin abin da yake cuta ne guda biyu ba yadda aka iya sai an fada cikin daya to sai a dauki daya a hakura da sai a dauki mafi kankantan wato mafi kankantan sharri dan a tsira daga mafi girman sharri to shine abin da Khidir yayi yayi musu barna a wannan jirgin dan wannan barnar ta fi sauki akan kwace jirgin gaba daya wa amma al-gulamu fa kana abawahu mu'minai amma yaron nan mun tattauna akan wannan a baya shin wannan yaron kan wai yaro ne karami ko ko yaro ne dai irin wanda ake cewa kaman yaron shago yaron ka na gida yaron ka da yake maka aiki ko irin wannan ne jumhurin malamai dai sun taba akan cewa yaro ne karami mafi yawan malamai haka suka ce sun ce yaro ne karami domin ya ce a qatalta nafsan zakiyatan ko zakiyatan bi ghairi nafsi zakiyatan din nan da yawa sun fassara shi da cewa yaro ne wato wanda bai taba yin laifi ba haka suka fassara shi amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa gaskiya wannan yaron ya fi kama da a ce babba ne domin a lokacin da annabi Musa alaihi salam zai musanta zai yi inkarin wannan abun yace a qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin yanzu ka kashe rai tsarkakakka kuma ba rai ta kashe ba muka ce asali ran da ake kashewa shine ran da yake baligi ne amma yaro karami in dai ba a filin daga ne an je yaki shi ma sai ya dauko takobi da kashe ka ba ai ba ya halatta a kashe yaro karami ko an ci garin mutane da yaki ba a kashe yara da mata da yara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a kashe an je yaki in kaga an kashe mata to su ma sun zo suna kashe mutane ne ba za a ga mata ta dauko tabarya tana rafke kan mazaje suna faduwa kuma a ci a kyale ta ba amma in bata yi haka ba mata ba za a kashe mishi ba haka nan yaro karami ba za a kashe shi ba ko yayi kisa ba za a kashe shi ba shi yasa daga cikin abin da yasa suka ce kenan a wannan yaron ba wai yaro ne na karancin shekaru ba a baligi ne har ma suka ce mabarnaci ne zahirin ma abin da yake nunawa yaro ne wanda yake yin fashi yana buge mutane kenan ya cancanci kisa ne dama dan haka Khidir ya kashe shi suka ce shi yasa annabi Musa alaihi salam yace a qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin tunda yanzu-yanzun nan suka hadu da shi suna ganinsa Khidir bai yi wata ba kawai kashe shi ba a samu wani lokaci ba domin Allah madaukakin sarki lokacin da yake bamu labarin yace fanzalqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu fa'un din nan suna ce da ita fa'ut ta'ki fanzalqa sai suka tafi hatta idza laqiya ghulaman har sai da suka hadu da wani yaro fa faqatal dan take sai kashe shi ba a zauna da shi an ga halinsa ba bai ga cewa Khidir ya samu wani labari akan sababan lantana a ce kawai ya kashe shi saboda haka annabi Musa shi sai ke ganin wannan fa rai ne tsarkakakkiya iya abin da ya bayyana masa dan bai yi laifin komai ba me yasa bai kashe shi kuma bai kashe rai ba alhali a gefe guda kuma ba na kirki bane ya dai tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wannan yaron tsubi'a kafira asali an halicce shi kafiri ne ma'ana an rubuci a cikin allahul mahfuz wannan yaron na makafiri ne amma duk da haka yanzu a shari'ar da muka sani ne da za ka san cewa wannan yara in ya girma kafiri ne shi kuma zai fashi da makani zai kashe mutum dubu ma ka sani haka misali yanzu yana raye ya halatta ka kashe shi bai halatta ka kashe shi ba dan sanin wannan ba zai baka damar kashe shi ba dina daga cikin dalilan da wasu malamai suke ganin cewa ba fa yaro ne karami ba a'a an ce yaro ne amma ana nufin yaron da ake sa shi aiki kamar yaron gida yaron shago yaron kamfani yaron kaza yaron kaza yaron mota da sauransu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an rubuta shi kafiri ne to nan ma za mu ga cewa asali annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan da ana aifansa ne akan fitra akan fiskantan addini karban addini a shirye yake karba addini zuciyarsa abu da take zai karbi addinin musulunci suka ce alfitratu istidadu qabul alislam shine ya zama zuciyarsa ko a shirye take ana tallata masa musulunci zai karba to haka Allah madaukakin sarki yake karban yake halittan bayi fa abawahu yuhawidanihi sai dai iyayensa su mai da shi ba yahude in suka bar shi zai zama musulmi zai zama zai karbi musulunci amma sai dai an cusa masa yahudanci ko an cusa masa nasaranci ko an cusa masa majusanci sai ya zama ba majusi ko ba nasare ko ba yahude amma asali zuciyarsa abu dake da abu take ne buɗe take da karban addinin musulunci to suka ce wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan cewa asalin zuciyar abu a shirye take da ta karɓi musulunci amma kuma ai Allah madaukakin sarki ya san waye ne zai karɓi musuluncin waye ba zai karɓa ba akan haka Allah madaukakin sarki ya rubuta kaddara to tuntuni Allah madaukaki ya rubuta a cikin kaddarar wannan yaron dama ba zai yi musulunci ba kafiri ne shi kuma bayan kafiri ne zai iya zama sababin salwantan iyayensa su kuma masu imani ne fa kana abawahu mu'mini Allah ya bada shaida akan imaninsu sai ya ce fa khashina an yurhiqahuma dughyanun wa kufra sai muka ji tsoro kada ya dilmiyar da su cikin wuce iyaka da kafirci. Wato kenan akwai yuwuwar su zama kafirai sababin wannan nan, saboda soyayyar da take tsakanin su. In yasa su kafirci za su iya yi. Dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yasa Khidr ya kashe shi. Kenan a maganganun waɗannan malaman dama can ya cancanci kisa dai. Kagan a haka ne shi kansa Annabi Musa alaihi salam inda ya san waɗannan abubuwan ai da ba zai yi mamakin kisan da aka yi ba, amma matsalan bai sani ba. Shi kawai ya ga haka kawai an hadu da mutum an kashe shi. An gane ko? Nan ya ce a baya ya ce fa'aratu an a'ibaha, na yi nufin na'ibata ta ni. Nan kuma sai ce fakhashina an yurhiqahum tughyanun wa kufra, sai muka ji tsoro. Waye yake jin tsoro? Kaga dai Allah madaukakin sarki ba jin tsoron kowa. Nan kenan Khidr yana faɗan bayanin kansa ne. Shi kansa da aka bashi labarin ga yanda yaron yake yana jin tsoro kada yaron ya halakar da iyayensa. Amma da yake larabci yare ne da yake son wato canza kalmomi wajen magana. Magana tana da gurgurdan yadda ake canza kalma, to gurgurdan yadda za ta yi fasaha. Maimakon kai ta faɗan kalma iri ɗaya, fa'aradna fa'aradna fa'aradna, kai ta maimaitawa, to ka canza. Shi yasa za ka ga ko a wajen hadisi sai ga an ce haddathana haddathana ce akhbarana anba'ana, wannan saboda canza uslubi yana da ci abin da yake canza, wato yake ƙara zaƙin magana. Da haka wasu malamai suka ce anan saboda kawai ya ƙara zaƙin maganan ne ya canza salon magana, sai ce fakhashina an yuhi qauma, bai ce fakhashitu ba. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma, muka nufaci ubangijinsu ya canza musu wani. Waye mai canzawa? Allah subhanahu wa ta'ala ne. Amma nan Khidr ya ce fa'aradna, kuma dai Allah madaukakin sarki shi kadai zai iya canzawa. Dan haka yace an yubdilahuma rabbuhuma, ubangijinsu ne zan canza. Amma sai yace fa'aradna, saboda me? Saboda shi ma ko kai in ka ji labarin yaron da irin hadarin da yake fuskantar iyayen, ai kai ma za ka so ina ma a ce Allah ya canza musu da wani ba shi ba. To dan haka tunda shi ma yana so, sai ya ce fa'aradna, mun yi nufin, domin shi ma abinda zai nufa ne, abinda zai so ne, yana so a ce Allah madaukaki ya canza musu da wani wanda bai zama sababin halakarsu ba. Amma tunda canzawan hannun Allah madaukakin sarki shi yake, sai ya ce an yubdilahuma, bai ce an nubaddilahuma ba, an yubdilahuma ba, sai ya ce an yubdilahuma, domin Allah ne zai yi aikin shi kadai. Waye zai iya canza dan ya ba su wani? Allah ne shi kadai. An yubdilahuma, kamar yadda Allah ya karanta, haka malaman Kufa suke karantawa, wato Asim da Hamza da Kisa'i da kuma Ibn Kathir al-Makki da Ibn Amir al-Shami, su ne mafi yawan malamai suka karanta an yubdilahuma. Amma akwai makarantar da suke karanta an yubdilahuma. Sauran makaranta Nafi da Abu Amr da Abu Ja'far da Yaqub al-Hadrami haka suke karantawa an yubdila maimakon an yubdila. Duk wato ma'anar dai ba canzawa zata yi ba, fi'ilin ne kawai aka canza shi. Wannan abdala yubdilu, wannan kuma baddala yubdilu, amma duk ma'anar su daya. Kuma wurare guda uku ne da duk sauran suke karanta an yubdila, kuma Nafi da Abu Amr da Abu Ja'far da Yaqub kuma suna karanta an yubdila. Kuma akwai a cikin suratul tahrimi asa rabbuhu in tallaqa kunna
an yubdila, asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwaja أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون
da jumhurin makaranta suke karanta an yi bidila su kuma Nafi da Abu Amr da Abu Ja'far da Yaqub al-Hadrami suke karantawa an yi bidilana Allah subhanahu wa ta'ala ce fa aranna an yi bidilahuma rabbuhuma khayran minhu zakata Allah madaukakin sarki ya canza musu da wanda ya fi shi alkhairi zakatan wajen tsarki wa aqraba ruhman ruhman ko ruhuman ita ma kira ashe guda biyu wanda yafi tsarki kuma yafi kusancin zumunci ma'ana wanda zai fi kyautata wa waɗannan iyayen domin shi wancan kantin daga yanda yake kullun zai rinka sa iyayensa ne suna yana rinka saba wa iyayensa tunda ba mutumin kirki bane amma Allah madaukakin sarki zai canza musu da wanda yafi tsarki kuma wanda yafi taimakon iyayen yafi biyayya gare su malamai sun nakalto daga magabata manganu daban-daban akan waye ne aka canza musu wasu suka ce an canza musu da wata mace wadda ta yi ta haifan annabawa wadda har wasu suna cewa ta haifa annabawa guda goma ta haifa daga cikin banu Isra'ila wasu suna cewa a namiji ne amma dai ko ma meye ne mutumin kirki ne ko namiji ne ko mace an gane ko wasu suka ce an ba su mace ta haifi ƴaƴa da yawa annabawa wasu suka ce har annabi Yunus daga cikin ƴaƴanta ne wallahu alam waɗannan duk maganganu ne da basu zo cikin nassin alqur'ani ma kuma da ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa amal jidaru fa kana li gulamaini yatimai amma ita wannan katanga ta wasu yara ne guda biyu yatimaini marayu abinda ke tabbatar da cewa wannan baban nasu da aka ce mutumin kirki ya mutu domin ba a ce wa mutum yatim sai in ya zama yaron da babansa ya mutu shi ake ce masa yatim to kaga nassin alqur'ani ne ce marayu ne kenan baban ya mutu fa kana lilghulamaini yatimaini fil madina a cikin wannan birni a lokacin da annabi Musa alaihi salam yayi magana an faɗi sunan garin da alqarya nan kuma sai aka ce almadina fanṭalaqa hatta idza ata ahla qaryatin kaga sai da suka je wajen wasu mutanen alqarya ita waccan alqaryan ne sai nan kuma da yazo ba da amsa sai ya ce amma wannan katangar ta wasu yara ne marayu a cikin wannan birni yanzu can alqarya nan kuma me birni kuma duk gari ɗaya ne suka ce wannan yana daga cikin abin da ke nuna ya halatta birni a ce da shi alqarya ya halatta alqarya a ce da ita birni domin gashi Allah madaukakin sarki a can ya ce alqarya nan kuma ya ce me birni amma ka san alqur'ani duk inda kaga ya canza wani lafazi to akwai dalilin da yasa ya canza ba haka kawai bane me yasa can aka ce alqarya nan aka ce almadina suka ce saboda can abinda suka yi laifi ne abinda suka yi laifi ne sun ki karban bakuncin mutane ne sun yi hali ne wanda ba a so dan haka sai aka yi musu demotion sai aka ce alqarya amma nan kuma tunda ana fadan wani babban mutum ne wani mutumin kirki da ƴaƴansa a garin nan kuma sai aka ce birni can kenan an fada ne dan a kaskantar da garin saboda halin da mutanen garin suka yi saboda sun ki karban bakuncin mutane dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lokacin da suka je ahla qaryatin suka samu ahla qaryatin an talaka hatta idza ataya ahla qaryatin istaba ma ahlaha nan kuma sai yace fa kana li gulamaini yatimani fil madina a cikin wannan birnin sai aka yi musu promotion wa kana tahtahu kanzul lakuma a karkashin wannan katangar akwai wata taskar wannan taskar kamar yadda na faɗa dazu malamai sun sha bamban wajen me ake nufi da taskar wasu suka ce taskar nan ilimi ne a ciki wasu suka ce a taska kan inda kaji an fada ai maganar almalu ake yi inda an ce taska in za a ce ai tabbuwa na fa baban sa bar musu taska yake da manin kudi ilimi ne ko littattafai me zaka yi zamani kudi haka zaka yi kudi zaka yi zamani dan zahirin abun yana nuna kudi ne kenan dan haka shi yasa al-imam ibn jarir at-tabari rahimahullah ya rinjayar da cewa wannan magana da fata kudi ake taska ne ta kudi aka bar musu akwai hadisi da ake ruwaitowa amma sai dai hadisin yana da rauni daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taskan nan ilimi ne amma in bai inganta ba to amma cikin magabata har cikin sahabbai akwai waɗanda suke cewa taskan nan ilimi ne aka bar musu to sai wasu malamai suka ce wannan abun ba koreri ne a cikin juna duk magana ɗaya ce suka ce saboda a cikin magabata akwai wanda suka ce ilimi ne a rubuce amma a jikin allo na gol to kaga allon gol ai ba garman kudi bane ko kaga taska ce ta kudi ai amma kuma akwai ilimi a jiki domin an rubuta ilimi ne a jiki suka ce allo ne na gol har ma wasu daga cikin magabata kamar Hasan al-Basri yake cewa lahum min zahabi wani allo ne na gol maktubun fihi abinda yake rubuce a cikin sa bismillahir rahmanir rahim ajibtu liman yu'minu bil qadar ina mamakin mutumin da yi imani da kaddara kaifa yahzan me yasa kuma yazo na yana tawagin ciki wa ajibtu liman yu'minu bil maut kaifa yafrahu yace ina mamakin mutumin da yi imani da mutuwa yaushe kuma zai samu farin ciki wa ajibtu liman ya'rifu ad-dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilayha yace kuma ina mamakin mutumin da ya san duniya ya san yadda take jujjuyawa ta daga wannan yau ta sauke wannan ta daga wannan ta sauke wannan kaifa yatma'innu ilayha har zai samu nutsuwa a cikin ta in ya samu daukaka ya ga cewa zai tabbata a ciki la ilaha illa allah muhammadur rasulullah haka al-hazu basri yace abin da yake rubuce kenan a jikin allah amma allah na gol ne to shi yasa wasu malaman sai su ce ilimi ne wasu kuma su ce me dukiya ne to ko shakka babu in allo ne na gol aka rubuta masa ilimi to hada abun guda biyu ya zama taska ce ta kudi kuma taska ce ta ilimi wa kana tatahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihan baban su kuma mutumin kirki ne wato dalilin da yasa suka samu wannan gatar saboda babansu nagari ne wannan yana daga cikin babban dalili da malamai suke cewa ashe idan mutum ya zama nagari wannan nagartar tana taimakon zuriyarsa Allah madaukakin sarki yana taimakon mutane saboda nagartar uwansu domin cikin magabata akwai wanda suka ce wannan fa baban nasu da aka ce nagari ne ba wai babansu da ya haife su bane babansu ne na bakwai wato kakansu na shida kenan wato nagartar mutum takan yi naso ta samu ɗansa da ɗanɗansa da ɗanɗansa in mutum ya zama mutumin kirki Allah maɗaukakin sarki yakan yi albarka har a zurriyarsa ta nesa saboda sababin bin Allah maɗaukakin sarki da yi kenan in kana so zurriyarka ta yi albarka to ka bi Allah idan ka bi Allah to Allah madaukakin zai taimake ka ko bayan ranka wajen shirwar ƴaƴanka kaga wannan fa baya nan ballantana ƴan mallaki maganar malaman da suka ce kaka ne na shida baba na bakwai amma saboda wannan nagartar tasa fa arada rabbuka an yabluga ashuddakuma ubangijinka yana nufin su kai karfin su wa yastakhrija kanzahuma su fitar da taskar su da kansu rahmatan min rabbika wannan rahma ce daga Allah a wannan lokacin idan taskar ta fito yaran kanana ne dan marayu ne dan haka akwai yawan wasu su riga su zuwa ga wannan taskar su amfana da ita su kuma kafin su girma kuma ba su da komai su wahala to amma sai Allah madaukake musu gata ya taimake su ya sa Khidir ya daga wannan katangar ta tsaya ta koma ta tsaya kar ta fadi har sai sun girma in suka girma suka kai hankalinsu domin ka san mutum ba wai nan ya girma ne kawai shi ke nan sai a ɗauki kuɗi a ba shi ba a'a sai wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum haka Allah madaukakin sarki ce ku jarrabe marayu har idan sun isa aure sun balaga fa in anastum minhum rushidan in kun tsinkayi shiriya tare da su to fadfa'u ilahim amalan ku ba su duke su amma in ba su shiryu ba fa ba za a ba su buke to kaga ubangiji ta'ala yana nufin cewa waɗannan yaran sai sun girma sun mallaki hankalin kansu sai su fitar da duke su da kansu to nan ka iya tambaya kace to wai yaya aka ta yaya ne waɗannan yaran za su isa zuwa ga wannan dukiyar dukiya a kasan katanga uba ya mutu ta yaya za su isa zuwa gare ta wasu malamai suka ce shi uban saboda nagartarsa ya sanya wannan dukiyar la Allah a gargashin katanga kuma yana kyakkyawan fata saboda yadda ya tsare mutuncinsa ya girmama Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki zai tsinka yadda waɗannan yaran dukiyar lokacin da suka girma ba tare da wani ya nuna musu ba Allah madaukakin zai shamakance kamar yadda katangar ta so faduwa sai ya kawo Khidir ya daga ta to haka Allah zai ta bada kariya zai ta bada kariya har yaran su girma kuma Allah ya tsinka yadda su Allah madaukakin sarki ya ce rahmatun min rabbika wannan kuma rahama ce daga Allah wama fa'altuhu an amri wannan abun yace ban aikata shi an amri akan umurnina ba umurnin waye umurnin Allah ne sai yace zalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabra wannan shine fassaran abin da ka kasa hakuri akan sa a can baya yace abin nan sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasdi' alaihi sabra da sannan zan baka labarin abin da ka kasa hakuri sai yace tasdi' ya sabu ta'un guda biyu ya ƙara ta'un nan kuma sai yace malam tasdi' suka ce ai kamar yadda muka faɗa ne jiya wato ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk inda ka ƙara harfi a larabci to akwai wata ma'ana da ake nufi yanzu can an ƙarfafa maganar ne saboda lokacin annabi Musa bai san komai akai ba da aka ba shi labari kuma zai ci gaba da mamaki yanzu ba mamaki saboda aka ce aka sauƙaƙa kalmar zalika ta'wilu ma lam tasdi wannan fa shine abu mai saukin da ka kasa ganewa can kuma abun mai wahala ne lokacin saboda bai gane komai ba kamar fadin Allah madaukakin sarki a kissar da zamu karanta a gaba ta Dhulqarnaini fa masda'u an yadhharuhu wa mastada'u lahu naqba masda'u babu ta'un istada'u akwai ta'un basu isa basu iya ketarewa ba ballantana su iya hudawa wato hudawan ya fi wahala shi yasa sai aka ce aka sa ta'un a ciki mun dan yi ishara zuwa ga sabanin malamai a baya akan shin Khidr annabi ne ko ba annabi ba malaman da suka ce annabi ne wannan yana daga cikin mafi girman dalilin su wa ma fa'altuhu an amri ban aikata shi an amri akan umurnina ba umurnin waye umurnin Allah ne suka ce tunda ko yace umurnin Allah madaukakin sarki ne to wannan yana nuna shi annabi ne al-imam ibn kathir rahimahullah a cikin tafsirin sa ya nakalto wannan maganar ta sabanin malamai akan annabtakar khidr yace al-imam an-nawawi ya ambata cikin tahzibul asma yace da shi da wasu daga cikin malamai sun hakalto maganganun malamai akan rayuwar khidr dan bayan maganar annabtakar sa akwai maganar kuma rayuwar sa shin khidr yana nan ko ba yana akwai waɗanda suke ganin cewa yana nan yace sun nakalto fi kaunihi baqiyan ila al-ana cewa yana nan har zuwa yanzu thumma ila yawmil qiyamati har zuwa tashin alqiyama sun nakalto qaulaini magana guda biyu magana guda biyu ne wa ma lahu wa ibn salah ila baqaihi shi al-imam an-nawawi da imam ibn salah yace sun karkata zuwa ga cewa khidr yana nan bai mutu ba wa dhakaru fi dhalika hikayatin wa afarin an salafi wa ghairihi sun nakalto wasu maganganu na magabata akan maganar rayuwar khidr wai yana nan bai mutu ba kuma sun ambaci wasu abubuwa da suka bi a cikin wasu hadisai wanda maganar tana dan tsayi insha Allah ina ganin zamu barta saboda lokaci yayi sai gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu magana akan annabtakar khidr da kuma shin khidr yana nan ko ba yana in yana nan ya za a ka ganshi in akwai hanyar da ake gani sai a ga baka satar amsa yanda za a ka hadu da shi abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh